Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a voahausa.com. Masu bin mu a Yamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger na iya kama mu kai tsaye a VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma za ku iya jin mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya FM a birnin Kwanni. Masauraranmu assalamu alaikum, Halima Jumarauce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke gabatar muku da shirye-shiryenmu na wannan yammacin Asabar 30 ga watan Yuli da fatan dukan ku kuna nan lahiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tahe da su, da farko ga Usman Ahmad Kabara da kanin labaran duniya.
To Halima, Majalisar Dinkin Duniya ta ƙara wa'adin zaman dakarun wanzar da zaman lafiyar ta dake Sudan ta Kudu har zuwa 12 ga watan Agustan nan. Jami'an gwamnati da majiyoyin Taliban na Afghanistan sun tabbatar da yaduwar fadan yan ta'adda zuwa yankin kudancin lardin Helmand dake kan iyaka da Pakistan. Masu shigar da kara a kasar Belgium sun ce jami'an yan sanda sun kama wasu mutane biyu bisa zargin makarkashiyar shirye kai harin ta'addanci a cikin kasar.
To yanzu nan muka samu wannan labari da dumadumin shi daga Abuja cewa tsohuwar shugabar sashen Hausa na gidan rediyon BBC Jamila Tangaza ga kwana uku kenan da hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya wato AFCC ke tsare da ita bisa zarginta da batar wasu kudade masu dimbin yawa. Yanzu haka dai a wakilin mu Nasir Adam Ali Kaya yana can ofishin AFCC a Abuja na neman labari. Idan Allah ya yarda za ku ji wannan rahoto idan ya turo mana shi. Yan Boko Haram sun kai sabbin harhara a kasar Kamaru. Za ku ji cikakken rahoton da Muhammad Awal Garba ya turo mana daga kasar. A Najeriya kuma hukumar makarantun Turkiya ta maida martani ga kiran da gwamnatin Turkiya ta yi mata Najeriya cewa ta rirrihe makarantun da ke kasar. Hassan Maina Kaina na tahe da rahoton. A Jamhuriyar Niger kuma an cika shekaru 25 da kahuwar demokradiyya a ranar 29 ga watan Yulin shekarar 1991. Albarkacin zagayowar ranar Suleiman Mumuni Barma ya tuna baya daga cikin waɗanda ya tattauna da su har da jagoran gwagwarmayar kafa demokradiyya a ƙasar Niger Musa Cangari. Ibrahim Ka'almasi Garba yana tahe da shirin amsoshin tambayoyinku, amma da farko ga Usman Ahmad Kabara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Majalisar Dinkin Duniya ta ƙara wa'adin zaman dakarun wanzar da zaman lafiyar ta dake Sudan ta Kudu har na tsawon zuwa 12 ga watan Agusta mai zuwa. Hakan ya biyo bayan rahotannin da ke karuwa a cikin kasar na rikici da ke dada barkewa a daidai lokacin da dakarun kasar suke barin kasar a ƙarshen Lahadi a gobe idan Allah ya kai mu. To amma yanzu ya zama zuwa Agusta. An kada ƙuri'a bayan fage na Majalisar Dinkin Duniya da take tsugune a New York na nan Amurka, inda shugabanni suka kada ƙuri'ar cewa za a kakabawa kasar takunkumin sai da makamai ko kuma a ƙara sojojin zuwa kasar ko kuma duka biyu. Jakadan Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Samantha Power ta bayyana yadda ake samun ƙaruwar rahotannin tashin-tashina a Sudan ta Kudu din, wanda har hakan yasa dimbin jama'a suke ta bazama zuwa sansanin sojojin kiyaye zaman lafiya don neman mafaka. Jami'an gwamnati da majiyoyin Taliban na Afghanistan sun tabbatar da yaduwar fadan yan ta'adda zuwa wani yankin kudancin lardin Helmand dake yankan iyaka da Pakistan. Mayakan sa kai na yan Taliban sun kai wani harin mamaya a Kanashin da tsakar daren jiya, wanda har zuwa yanzu ana can ana ci gaba da fafata fada a sansanonin kuma a wasu sassa na yankin. Kakakin gwamnatin birnin ya fada wa kafar yada labaran Afghanistan, duk da dai kakakin Taliban kuma ya bayyana cewa sun kwace ilahirin yankin bayan sun fatattaki makiya. Sun bayyana cewa sun jikkata sojojin gwamnatin Afghanistan da dama a Kanashin. Sun bayyana haka ne a wata takardar sanarwa da suka aikowa sashen Afghanistan da ke nan murya Amurka, inda suka bayyana haka. Sai dai yana da wahala a tabbatar da sahihancin kurarin na 'yan Taliban. Sau uku kenan garin na Kanashin da ke kan iyaka da Pakistan din yake fadawa hannun 'yan Taliban. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC. Masu shigar da kara a kasar Belgium sun ce jami'an 'yan sanda sun kama wasu mutane biyu bisa zargin suna shirya makarkashiyar kai harin ta'addanci a cikin kasar. Jami'an sun ce waɗanda aka kama ɗin wa da ƙani ne Nuruddin H da kuma Hamza H, an kuma kama su ne a jiya biyu bayan binciken kwakwaf da aka yi a gida-gida a unguwar da ake kira Mons da kuma Liege. Sai dai ba a sami wasu makamai ko ababen fashewa inda aka kama su ba. A yau Asabar ne alƙalin da zai saurari ƙarar zai yanke hukuncin ko za a ci gaba da tsare su ko kuma za a sake su. Belgium dai cikin lura suke matuƙa a tun lokacin da aka samu hare-haren Brussels a cikin watan Maris da kuma jerin hare-haren da aka kai Faransa da Jamus. Brussels dai nan ne matsugunin cibiyar tarayyar Turai da kuma rundunar tsaro ta NATO. Jami'an a Paraguay sun bincike ɗakin ɗan fataucin miyagun ƙwayoyin nan da ake tsare da shi, wanda ɗan ƙasar Brazil ne, wanda aka kama shi bisa laifin safarar kuɗaɗe. Ana kiran ɗakin nasa da VIP kamar yadda wasu fursunoni kan kira, inda kuma daga nan ne aka mayar da shi kurkuku da take ta musamman a ofishin 'yan sanda. Yana ɗauke da ɗakin karatu a inda da yake, da kuma ɗakin girki, da kuma ɗakin taro, da ma babbar talbijin da ake mannawa a jikin bango. Fabius Chimenez, wani ɗan ƙasar Brazil ne wanda yake ya shahara a fataucin miyagun ƙwayoyi a Amurka ta Kudu, ana kuma tsare da Jabez ne a gidan maza a Tacumbo Penitentiary, inda yake zaman wakafin shekaru 8 da aka yanke masa bisa fataucin na kuɗaɗe. Sannan kuma za a mika shi Brazil bayan ya gama wa'adin zaman sarkarsa a shekarar nan, inda zai fuskanci wani hukuncin na safarar miyagun ƙwayoyi. An dai bincike ɗakinsa ne bisa zargin yana harmar gudu daga wannan gidan kaso. A jiya Juma'a, wasu kotun guda uku a jihohin Amurka a North Carolina, Wisconsin da Kansas suka soke dokar nan ta neman tauyewa wasu haƙƙin yin zaɓe. Wannan mataki ya biyo bayan 'yan watanni kaɗan da suka rage na yin zaɓen shugaban ƙasa Amurka a watan 8 na wannan shekara da muke ciki. A watan Nuwambar wannan shekara da muke ciki, zaben da ke cike da zafin takara tsakanin attajiri Donald Trump da kuma Hillary Clinton ta Democrat. Dokar da ta tauye wasu haƙƙi ko kuma 'yancin kada ƙuri'a ta biyu bayan zaben shugaba Barack Obama ne, ɗan jam'iyyar Democrat kuma ba Amurka baƙar fata na farko da ya zama shugaban Amurka. Magoya bayan wannan doka sun bayyana cewa suna goyon bayan dokar ne saboda ta hana magudin zaɓe. Sai dai bincike ya nuna cewa magudin rumfunan zaɓe a Amurka abu ne mai matuƙar wahala.
Usman Ahmad Kabara kenan ya karanto labaran duniya. To, kamar yadda kuka ji a buɗe wannan shiri, kwanaki uku kenan dai da hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ke tsare da Jamila Tangaza, tsohuwar shugabar sashen Hausa na gidan rediyon BBC, bisa zarginta da hannu a ɓatar wasu kuɗaɗe dubban miliyoyin nerori, kamar yadda wakilinmu Nasir Adamu El-Hikaya ya turo mana labarin, kuma na tuntuɓe shi a waya. Ban same shi ba, saboda yanzu haka kamar da ya shaida mana yana hukumar EFCC domin ya samu ƙarin bayani. Idan kuma ya samu, za ku ji. A ƙasar Kamaru, 'yan ƙungiyar Boko Haram sun kai sabbin hare-hare, ga Muhammad Awal Garba da cikakken rahoton.
Maharan Boko Haram sun sake kai wani sabon farmaki a garin Darak a kan iyakan ƙasar Kamaru da ƙasar tarayyar Najeriya, anda suka halaka waɗansu mutane guda uku masu sana'an kamun kifi. Mutanen dai akwai Ali Dalaso da Abubakar Mande da kuma Muhammad Sahidi. Wannan lamari dai yana cewa mazaunan wannan ɓangare na wutsiyan tafkin Chadi tuwo a ƙwarya kasancewar babu ingantaccen tsaro. Kan haka ne na tambayi Alhaji Ya'u a matsayinsa na masani kan harkokin shige da fice a birnin Marwa, anda maharan na Boko Haram suka kafa tungansu, ko ya za a yi a shawo kan wannan lamari?
Gaskiya ya kamata kasar Kamaru ta zauna ta tattauna a ɗauki tsauran matakai, saboda kasar Kamaru da suka ci malawal, saboda ana ganin cewa Boko Haram na an an kashe su a'a suna nan a kasar Kamaru wato akan iyaka saboda har ila yau suna barna kuma barnan an san su kuma ana da labaru akai to har ila yau ban san me yasa ainin Kamaru bata ainin zauna ta duba wani al'amarin jaka ba da shugabar kasar Kamaru nake ga bai tunani akai saboda ainin baya kasan yau gobe na nan gobe baya nan ya kamata ya zauna a kasa ya kira dukkan manya na tsaro musamman gwamnatin jihar wato zamu ce can arewa minista ya zauna su tattauna akai ya za a yi amma ga wannan matsalan saboda gaskiya ba shi da dadi
wanda cikin daren jiya ma sai da maran na Boko Haram suka sake kashe mutane guda biyu a wani kauye kusa da garin Kwalfata kuma suka arce zuwa kasar tarayyar Najeriya Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
komi kake a duniya ka san ta Allah komi kake a duniya sata Allah komi kake a duniya ka san ta Allah komi kake a duniya sata Allah shi yayi mu duniya
a Najeriya kuma hukumar makarantun Turkiya ta maida martani ga kiran da gwamnatin Turkiya ta yi mata Najeriya cewa ta rirhe illahirin makarantun Turkiya dake kasar daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da ci gaban labarin
biyo bayan kiran da jakadan kasar Turkiya a nan Najeriya yayi ga mahukuntan kasar cewar su rurrufe duk makarantun Turkawa dake nan Najeriya bisa zargin alakar su da yankunan jiyo mulkin da bai nasara ba a kasar su yanzu rukunin makarantun na Turkawa sun maida martani a hukumance
My name is Jemal Yiğit. I'm the spokesperson of NTIC Schools, Nigerian Turkish International Colleges here in Nigeria.
Sunana Jamel Yiğit, nine kakakin makarantu da kwalejojin Turkawa dake nan Nigeria, wato Nigerian Turkish International Colleges NTIC. Babban abin bakin ciki ne kuma rashin hankali ne a kiran wai a rurrufe makarantun mu dake nan Nigeria. Baicin ƴan Nigeria na amfana da aikace-aikacen makarantun mu. Tun daga shekarar 1998 a jihohi 7 da Abuja makarantu 17 fiye da dalibai 5000 da muka dauka a halin yanzu dalibai 3500 ne ma suka kammala karatu su kwanan nan wasu ma sun samu digirin farko da na biyu da kuma digirin digirgir da hakan ya zama to abin alfahari ga Najeriya ya kuma daga sunan Najeriya idan kasashen duniya
It is an irresponsible call without understanding the nature of the value of the schools to Nigerians
Wannan kira ne na rashin hankali ba tare da fahimtar yanayi da muhimmancin makarantun mu a nan Najeriya ba akwai bambanci tsakanin kasancewa a Najeriya da kuma fahimtar Najeriya jakadan kasar Turkiya yana a Najeriya ne amma ba fahimci su wane ne ƴan Najeriya ba saboda haka babu wani hikima akan wannan kira nasa
or wisdom at all
sunana Yahaya Suleiman mai na aiki a Human Resources a matsayin shi jakada na Turkiya da yake nan ina ganin babban kuskure ne da dauke irin wannan al'amari ba tare da ya zo ya tambaya me yake faruwa a nan me muka yi ba
Bukar Muhammad dalibi ne a makarantar Turkawa dake nan Abuja
saboda aka kiran da yayi bai ma dace ba mai so problem nasu ne a can za su ji ba amma shi zuwan sa Najeriya yace a kulle makarantun Turkana Najeriya ba bai dace ba
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Ana turka turka saboda kudi
tsakanin da
kaga mutun ya janye wando dan saboda kudi
tsakanin da
ana ma kai naushi saboda kudi
tsakanin da
mudo ba tsakanin dan adam mu gani
tsakanin da
To yanzu haka dai Hassan Maina Kaina wato wakilin mu na Abuja yana tun yana kokarin jin ta bakin hukumomin Najeriya akan wannan batu na rihe makarantu ko kuma na bukatar da gwamnatin Turkiya ta gabatar wa gwamnatin Najeriya cewa ta rihe makarantun idan Allah ya kai mu a shirye-shiryen mu na gaba za ku ji ta bakin hukumomin Najeriya A jamhuriyar Niger an cika shekaru 25 da kahuwar demokradiyya. Wakilin muryar Amurka Suleiman Mummuni Barma ya waiwaya ya tuna baya. Gashi nan da tarihin babban taron ƙasa da aka kaddamar a ranar 29 ga watan Yulin shekarar 1991 wanda ya kai ga kahuwar gwamnatin demokradiyya a ƙasar Niger. Ga Suleiman Mummuni Barma da matashiya.
Daruruwan wakilan kungiyoyin kwadago da na dalibai da masu zaman kansu da jam'iyyun siyasa ne suka halarci wannan babban taro na Conference National da ke matsayin taron share fagen dore Niger akan turbar demokradiya bayan da ƴan kasar suka kosa da mulkin shekaru 17 na majalisar soja ta CMS da CND waɗanda suka yi kaurin suna wajen toye haƙƙin dan adam lamarin da a wancan lokaci ya harzuka kungiyar dalibai ta ƙasa USN har ma ta fito kan tituna domin nuna buƙatar sauyi ko danne irin nasarori wannan gwagwarmaya ta bayar bayan shekaru 25 na demokradiya a Niger. Malam Musa Cangari na daga cikin wakilan kungiyar dalibai a wannan taron muhawara.
Lalle akwai wadansu abubuwa da aka samu musamman yanzu na yau a Niger, kowa yana iya yahudi albarkacin bakin shi. Kana iya ka kafa jam'iyyar siyasa, kana iya ka kafa kungiya ta kwadugo ko kuma ta fara hula, kana iya ka kafa kafofin wasa labaru masu zaman kansu. Duk waɗannan abubuwa akwai, ana zabubbuka duk da dai irin kurakurai da ake gani a ciki. To ana iya a ce an samu ci gaba ta wannan hanya. Amma
shekaru 25 bayan gudanar da muhawarar ƙasa, har yanzu demokradiyyar Niger na da rauni saboda dalilai na rashin mutunta ka'idodin wannan salon mulki, inji Muhammad Musa, wani tsohon minista a gwamnatin riƙon ƙuryar da ta samo asali daga taron na Conference National.
Tilasta kowa ya kama ikon shi ne lokacin nan ne demokrasiya take tafiya daidai. Kowa ya tsaya a matsayin shi, ya yi aikin shi saboda Allah, saboda gaskiya. Majalisa ba ruwanta da abin da gwamnati take, koko ba ta gwada, tana da ƙarfin iko. Don me aka kera ta, don me aka zabo su saboda duk su sa hankali ga abin da gwamnati yake yi? An majalisa ba ta wannan aiki, demokrasiya ba ta haɗari. Sai kuma shari'a, an ce justice iko ne yake rike da ita, kenan babu justice. Don da duk wanda ke da ƙarfi ba a taba shi. Wannan kuma a nan ƙasar Nijar, tun da muka kera demokrasiya, to juge suna bakin ƙoƙarinsu, amma dai har yanzu akwai kurakurai da ya kamata a gyara.
Talaka, wanda shi ne demokradiyya ta ba ƴancin ba da mulki ga mutumin da yake so, shi ke da wuƙa da nama wajen magance matsalolin da ke tarnaƙi ga tafiyar al'amuran mulki a Nijar, kamar yadda dukkan malamai suka bayyana.
Shi wannan demokrasiyya wanda za a nada wakilai, a ba su wuƙa, a ba su nama shekara 5 su je su yi abin da suka ga dama. Shekara bayan haka nan sai su komo su nemi kuriyunku, kuma sun san irin hanyoyin da za su bi. Kun so ba ku so ba, kuma gobe ma su ne. In haka ne ba inda za a kai.
To wannan duka tahiya ce wadda ta lalata demokrasiya cin. Kokowa tana ga hannun matasa ne. Ya kamata su nura, su gane. Ko kana cikin wagga jama'iyya, ko kana cikin wanda suke cikin iko, wanda kakwa suna cikin adawa. Nijar ta mu duka ce. Akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata tilas muna dubin hanya waje guda. An ba haka nan ba, wanda ya kama iko sai ya ga abin da ya ga dama, kenan demokrasiya ta zama ba demokrasiya ba.
Jamhuriyar Nijar, wacce a wani lokaci ake yi wa kirari da ɗakin binciken demokradiyya a yankin Afirka ta Yamma, ta yi fama da juyin mulki akalla uku a tsawon waɗannan shekaru 25 a sakamakon cece-kucen siyasar da galibi wasu ke dangantawa da dalilai masu nasaba da matsaloli na tsakanin mutum da mutum. Sile Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda yanzu haka agogonmu ke nuna mana cewa ƙarfe 11:18 na sahi, wato 4:18 agogon Najeriya da Nijar da Kamaru da Chadi. Masu saurare, ku gyara zama, ga Ibrahim Ka'almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar Malam Usman Shitu Mahuta, mai son sanin tarihin mai alfarma sarkin musulmi Sultan na da magaran Alhaji Abubakar Sanda da kuma tarihin masarautar. Za kuma a ji amsar tambayoyinsu Sa'idu Abdullahi da Maturu da Awal Ingilan Geographer da Bala Muhammad Damban, masu son sanin tarihin babbar ganuwar nan ta China. Bari mu fara da kashi na ɗaya na amsar Malam Usman Shitu Mahuta, mai son sanin tarihin mai alfarma sarkin musulmi Sultan na da magaran Alhaji Abubakar Sanda da kuma tarihin masarautar. An dace wakiliyarmu ta yankin na da magaran Tamar Abari ta samu ansa daga mai alfarma Sultan, wanda ya ce,
to a'udhu billahi min shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda muke so ba da tarihinmu, na farko ne mahaifina sunan shi Umar Sanda, ya yi zaman sarauta a nan da Allah ya mishi rasuwa, na yi kamace shi. Ya haife ni a 1951 a nan cikin fadar da magaran. Shi ne bayan an haife mu, an samu karatu na turanci shine na boko an samu na Muhammadiya duka biyu miki muna cikin muka kai ga yin aji na hari shine da ake ja certificate muka yi muka kare muka koma muka shiga secondary muna cikin secondary mun yi nisa kuma muna yin na Muhammadiya to sai mahaifina yace in dawo in aiki tare da shi ta kai inda komi ni nake mishi ni ne sakatare ni ne dan aike ni ne mai tuka motar shi ni ne mai komai nashi to saboda haka sai na fahimci da cewar yana shirya ni don na so in wuce in tafi har ma Abuja in ci gaba da karatu na boko sai ya zamanto wannan abu bai yi ba ya ce mun sai in zauna tare da shi muna cikin nan Allah ya kawo shi rishin lafiya har Allah ya amshi ran shi da Allah ya amshi ran shi shine Allah ya sa a wannan lokaci mun fahimci abu da yawa Allah yayi nayi kambacin shi shine aka mai da ni a maimakon shi ina da shekara 26 ina da yayu ina da ƴan uwa da ake cewa kuzan ina da kanuwa duka sunanan zuri'a mu suna da yawa Allah ya ban wannan wuri yake bisa shi
ko a wace shekara ce kuka hawo nan garagamanki
na hawo nan garagamanki a 1978 da 78 shine 78 to nayi da na hawo shine muka ci gaba da dukkan bakin mutanen da suke cikin fada muke aiki da su sarakuna da suke kewaye da wannan masarauta muke aiki da su fadawan da suke kewaye da wannan masarauta muke aiki da su dogare da mahalwa da dukkan sauransu wanda ake aiki da su muka ci gaba da aiki da su muna wannan zama har Allah ya sa su da kansu iyayenmu wanda suka haife mu da ma suna cikin gida ba su je ko ina ba suka yi zaman su a cikin gida muke tare da su da kanuwana da yayuna duka ana tare shine hal Allah ya kai wani lokaci da ƴan siyasa suka kunno kai suka ga kamar mun tare musu wuri suka yi abin da suke so kuma Allah ya yi yanda yake so shi ma shine wannan a takaice abin da zan ba ku tarihi na ina da ƴaƴa tafarkalla sun kai 27 ina da mata 4 a yanzu ɗaya ce take nan to alhamdulillah mun wa Allah godiya bayan haka sai in dawo bisa kan zancen tarihi ita wannan masarauta tushen ta addini ne na Islam wanda ya kafa ta shine ake cewa Malam Yunus Atari Malam Yunus Atari malami ne wanda Saudi Arabia ta dauko daga Yemen take so a zo yamma yammacin ruwa a yada Islam shine suka huto a cikin jirgin ruwa wanda ake cewa markaba suka zo suka shigo ta Sudan suka zo hal Maiduguri Borno shine a lokacin nan birnin kukawa ne ake zamne
sai kuma kashi na daya na ansar su Sa'idu Abdullahi da Maturu da Awal Angelan Geographer da Bala Muhammad Damban game da babbar ganuwar nan ta China Kosin to idan masu tambayar na saurare an dace masanin tarihin nan na Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala ya ansa
to ita wannan ganuwa da ake kira ganuwar China wato tana da sunaye na farko ana kiranta da long walls wato dogayen ganuwa ko ce doguwar ganuwa wasu suna cewa kuma great wall of China wato babbar ganuwar kasar Sin wato China wasu kuma suna kiranta da suna great wall wato babbar ganuwa sannan tana daya daga cikin manyan abubuwan ban mamaki na duniya domin tana da tsawon gaske kuma ganuwa ce wacce an yi ta ba wai da abu guda daya ba an hada duwatsu har da katakwaye da yumbu da kasusuwa da abubuwa dai da yawa wanda saboda mutanen da abubuwan da suke amfani da su wurin gine-gine irin wannan suna nan da yawa wannan yanki na kasar Sin so sannan za a iya cewa ta fara ne daga wani wuri da ake kira Dandong a arewacin wato China ta tafi wani wuri da ake kira wani babban tafki na ruwa da ake kira Love Lake a yammacin kasar China sannan ta dare a kudancin wani birni da ke can cikin kasar Mongolia saboda haka idan bisa kididdiga da lissafi da kuma wanda masana suka yi ya nuna wannan ganuwa tana da kaman kilomita 21,196 wanda ya daidai da mil 13,171 mil 13,171. To sannan abin da ya kamata mutane su fahimta game da wannan ganuwa ta China ko kasar Sin shine wato ba wai ganuwa ce guda daya aka gina a lokaci guda ba, dama can akwai garuruwa wadanda suke zaman kansu, suke da masarautun su, suke gudanar da harkokin su na mulki a gargashin wato sarakunan su, musamman akwai a karni na 5 zuwa karni na 8 kafin haihuwar Annabi Isa. Akwai masarautar Qin wanda suna da sarki nasu na kansu, akwai masarautar Wei suna da sarki nasu na kansu, akwai Zhao suna da masarauta tasu ta kansu, akwai Qi sun ma suna da tasu masarautar, akwai Yan, sannan akwai Zhongshan. Duka waɗannan garuruwa ne da masarautu masu girma waɗanda suna da al'adunsu, suna da kuma hanyoyin cin abincinsu da sana'o'insu da harkokin mulkinsu. To a wannan karni na 8 sai aka wayi gari, an samu wani ci gaba, wato wani sarki da ake kiransa Qin Zheng wanda yake sa masarautar wato Qin ya kakkame waɗannan masarautu gaba daya, ya dawo da su karkashin mulkinsa. To a wannan lokaci ne su waɗannan masarautu kowannen su yana da ganuwa da ya gina tashi ta kansa saboda kare garin shi, ya kare garin shi daga mahara na waje. To sannan aloyi da suka giggina da sauran abubuwa da ya faru bayan sarki Qin Zheng na Qin din ya kama wayannan garuruwa, sai ya fasa wannan ganuwa, tsofaffin ganuwan ya fasa wani sashi nata, ya kuma sa aka gina wata sabuwar ganuwa wanda ta haɗe su gaba daya, ta dunkule waɗannan garuruwa gaba ɗayan su, suka dawo karkashin Qin Dynasty, wato masarautar Qin, wato ita ce ainihin ta taso ta zamanto wato kasar Sin daga baya. To waɗannan ganuwoyi gaba ɗaya da aka haɗa su gaba daya su ne suka bada nan ganuwa da ake magana a kanta mai dogon tarihi, wato a ƙarni shekara 206 zuwa 220 kafin haihuwar Annabi Isa, an samu wani sarki shine emperor na farko na kasar China wanda ake kiran shi Qin Shi Huang, shine farkon wanda ya fara hada waɗannan ganuwa gaba ɗayanta, ta zamanto tana da tsawon gaske, ta zamanto tana bada wato kamanni irin wanda ake ganin ta yanzu musamman ga wanda ya je kasar China ya kuma sami isa wannan wuri.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan mai alfarma Sultan na Damagaran da babbar ganuwar nan ta China. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da mai alfarma Sultan na Damagaran da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To a gaida baban Laila, yanzu kuma ga Usman Ahmad Kabara da takaitattun labaran duniya.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara wa'adin zaman dakarun wanzar da zaman lafiyarta da ke Sudan ta kudu har zuwa 12 ga watan Agusta mai zuwa. Hakan ya biyo bayan rahotannin da ke ta ƙaruwa na rikicin ƙasar. A da dai dakarun za su bar ƙasar ne a gobe Lahadi, amma yanzu an kai shi zuwa Agusta. Jami'an gwamnati da majiyoyin Taliban na Afghanistan sun tabbatar da yaduwar fadan 'yan ta'adda zuwa yankin kudancin lardin Helmand da ke kan iyaka da Pakistan. Mayakan sa kai na Taliban sun kai harin na mamaya a Kanashin a tsakar daren jiya, wanda har yanzu ana nan ana yi. Masu shigar da ƙara a Belgium sun ce jami'an 'yan sanda sun kama wasu mutane biyu da ake zargin suna da maƙarƙashiya a kitsa wasu hari da ake sa ran za su yi a ƙasar ta Belgium. Nuruddin da Hamza wanda ƙani ne.
To a gaida Usman Kabara da kuma takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai an jima da daddar da izinin Allah mu sake dawo muku da wani shirin, har ma za ku ji shirin mu tattaunawa da Ibrahim Kalmasi Garba yake gabatarwa. Ka hami sallama da ku, ina miƙa sahihiyar godiya ga dimbin jama'a daga ko ina a duniyan nan waɗanda suka mini ta'aziyar rasuwar mahaihina. Na gode sosai, Allah ya saka da alheri, Allah ya bar zumunci, Allah ya kyautata namu ƙarshen. Na gode sosai a madadin duka 'yan uwana masu saurare. Iyakacin shirin kenan, a madadin kwa da ku Halima Jumurke sallama da ku, ku huta lafiya.